Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 60.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na VOA Africa a kan mita 102.5 da radio amfani da fara'a da nomad da download da kuma a Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kuma sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau dinnan talata 30 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasihi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Kungiyar IS ta fitar da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar al-Baghdadi, inda yake gabatar da wani jawabi. Akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar kasar Burkina Faso da ke Afirka ta yamma sai da karuwa yake a kwanakin nan. Sarkin Japan Akihito ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya mika wa babban ɗansa.
To, kallon labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa Saudiya ta sako ɗalibar nan 'yar Najeriya wadda aka kama ta bisa kuskuren cewa mai safarar kwaya ce. Mahaifinta da ministan wato shari'a a Najeriya duk sun yi magana. Za kuma a ji cewa 'yan Boko Haram sun kai wani mummunan hari a jihar Adamawa.
Mutane 26 suka kashe.
26 kuma ba gida ko ɗaya da yake a kauye nan.
Kuma kamar yadda aka saba ji, yau talata muna tafar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin, kungiyar IS ta fito da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar al-Baghdadi, inda yake gabatar da jawabin karfafawa magoya bayansa gwiwar su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka musu na kwace musu daularsu ta kasashen Iraki da Siriya. Hoton bidiyon mai tsawon kamar mintoci 18 ya nuna madugun na IS zaune ya yi tamatela a jikin wani farin bango dauke da wata zundumemiyar bindiga ga filalla zagaye da shi. An ga al-Baghdadi yana magana da wasu mukarrabansa 'yan kungiyar ta IS, wasu fuskokinsu a rufe suna tattaunawa akan faduwar daular tasu da ke birnin Baghuz da ta kasar Siriya. Kuma suna jinjinawa farmakin da aka kai na ranar Easter a kasar Sri Lanka, inda mutane fiye da 250 suka rasa rayukansu. Akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar kasar Burkina Faso da ke Afirka ta yamma sai daɗa ƙaruwa yake a kwanakin nan. A cikin watan nan na Afrilu kaɗai, mutane sama da 65 aka hallaka a wani ƙazamin tashin hankalin ƙabilanci da ya ɓarke, wanda aka ce 'yan kishin Islama ne suka kitsa shi a yankinsu na Sahel. Sannan ko a ranar Lahadi ta gabata ta shekaran jiya, an kashe mutane 4 tare da wani fada na Kirista a lokacin da wani ɗan bindiga ya auna cocinsu da ke garin Silgadi, a cewar hukumomin tsaro na ƙasar. Wani hafsan sojan Burkina Faso mai suna Laftanal Kanal Kanu Kulabali ya ce masifar tashe-tashen hankulan ta zama kamar wata annoba a yanzu. A cikin shekaru 3 da suka gabata kaɗai, an kai hare-hare kamar 230 a sassa daban-daban na ƙasar, abinda ya sa Amurka ke fatar mayakan ƙasar za su ƙara ƙaimi wajen shawo kan lamarin, duk da cewa ita Amurka ɗin ta rage yawan nata sojojin da ke ƙasar. Sarkin Japan Akihito ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya mika wa babban ɗansa, yayin da yake jawabinsa na ƙarshe daga fadarsa ta birnin Tokyo yau talata. Akihito ya bayyana godiyarsa ga mutanen Japan na irin goyon baya da suka bashi na tsawon shekaru 30 da yi a matsayin sarki. Ya ce ya ji daɗin cewa ya samu damar yin aikinsa tare da cikakken goyon baya da kuma yarda daga mutanensa. Yarima mai jiran gado na Naruhito zai zama sabon sarki lokacin da wa'adin mulkin Akihito a hukumance zai kawo ƙarshe a tsakar daren yau. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC. A yau Yau Talata ne mutumin da ake zargi da kai hari akan wani wurin ibada na Yahudawa da ke jihar California ta nan Amurka a ranar Asabar zai gurfana a gaban kotu don soma mishi shari'a. Matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna John Ernest zai saurari yadda alƙalin kotun zai fayyace mishi laifukan da ake zarginsa da aikatawa waɗanda za su haɗa da laifin kisan mutum ɗaya da kuma laifin yunƙurin kashe mutane uku. Hukumomin tsaron Amurka sun tabbatar da cewa an aika musu wani saƙon jan kunne da ke cewa za a kai wannan farmaki, amma saƙon ya zo ana saura mintoci 5 kacal kafin a kai harin, don haka ba lokacin da za su iya hana shi aukuwa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka jiwa rauni a farmakin shine limamin Yahudi ɗin Rabbi Yisrael Goldstein, wanda aka harbe wa ɗan yatsarsa na hannu a lokacin da ya cire hannunsa a daidai lokacin da maharbin ke buɗe wuta da bindigarsa. Yayin da hukumomi a jamhuriyar Benin suke toshe hanyoyin amfani da yanar gizon kasar a lokacin zaben 'yan majalisar da aka yi ranar Lahadi, kasar ta zama ƙasa ta tara inda gwamnati ta ɗauki irin wannan mataki a wannan shekarar. Dakatar da hanyoyin yanar gizon da aka yi ya kai na sa'o'i ko kwanaki, kuma zai iya shafar wasu ayyuka na yanar gizo ɗin ko kuma gaba ɗaya yanar gizon. Gwamnatoci ba kasafai suke fitowa su yi bayanin dakatarwar ba, amma idan suka yi suna mai da hankali ne kan buƙatar tsaro da kuma tabbatar da doka ga al'umma. Rifewar yawanci takan zo da rashin amincewa, zanga-zanga da kuma zaɓe, amma bayanai daga NetBlock Group, wata ƙungiya mai lura da 'yancin yin amfani da yanar gizo da saka idanun toshewar hanyoyinta a duniya, ta nuna tasirin irin wannan lamari akan tattalin arzikin ƙasashen da abin ya shafa, ko da kuwa daƙilewar hanyoyi na ƙaramin lokaci ne.
Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, kamar yadda aka ji, bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci Attorney General ɗin Najeriya Abubakar Malami da ya ɗau mataki a dokance na ganin an saki ɗalibar nan 'yar Najeriya mai suna Zainab Aliyu, wadda ƙasar Saudiya ta kama bisa kuskuren zaton 'yar safarar ƙwaya ce, yanzu an sako ta kuma har mahaifinta da ministan shari'ar Najeriya ɗin sun yi magana. Da farko ga bayanin da ministan Najeriya na tsaro, wato na shari'a, ya yi ma abokin aikinmu koko wakilinmu a Abuja, Umar Faruk, wanda ya ce:
To, alhamdulillahi, alhamdulillahi, dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wato, ba zan iya fadar halin da nake ciki a halin yanzu ba, domin ya kace aka kama a bisa wani zargi yau wata hudu kenan, amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai minti 10 ba muka yi magana da
ita. To, kamar da ka sani, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi umarni ga ma'aikatar shari'a da kuma ainihin ma'aikata ta kasa da kasa, wato Foreign Affairs Ministry da kuma ainihin Diaspora Commission da duk hukumomin da abin ya shafa, na cewa a ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an yi mata adalci ta fuskar bin bahasi domin tabbatar da laifinta idan ba ta da shi, ko kuma ainihin ganin cewa yi mata adalci ta fuskar shari'a idan zargi ake ganin ya tabbata. To, a bisa wannan umarni, dukkan ainihin waɗannan ɓangarori da nema bayani sun kasance suna aiki tare, kuma suna aiki daban-daban na ganin da cewa sun tattauna da takwarorinsu na ita wannan ƙasa a Saudiya. Kuma Allah da ikonsa wannan tattaunawa a yau ta kai ga haƙa, ta kai ta cimma ruwa, saboda an samu dai nasarar ainihin fito da ita. Yanzu haka magana da ake yi an riga an hannunta ta ga ainihin embassy, wato ga ofishin jakadanci na Najeriya da ke Saudi Arabia, kuma ma'aikatan wannan ainihin embassy sun riga sun karɓe ta daga hukumomin kurkuku, kuma tana hannunsu, ta fito daga kurkuku, shi ne gaskiya al'amari.
To, a yanzu yaushe ake sa ran za ta dawo gida Najeriya, kuma akwai alamar za a biya diya dangane da wannan rashin gaskiya da aka aikata mata?
A maganar dawowa gida Najeriya da maganar danganci biya a matsaloli ne na daban waɗanda ke da nasaba da tsare-tsaren harkokin da danganci tafiye-tafiye. Amma dai ko me za a yi a halin yanzu sai dai ta taho gida a Najeriya an kuma bi bahati.
Akwai yiwuwar cewa 'yan Najeriya da aka kashe kwanan nan ko kwanan baya da waɗanda yanzu suna ma hannun jami'an tsaro ko kurkuku na ƙasar Saudiya, wataƙila irin wannan lalura ce suke fuskanta, akwai mataki na bai ɗaya da ƙasar Najeriya za ta ɗauka domin samun nasara a kuɓutar da wanda ba da laifi?
Ai, a sanadiyar ɗauka irin waɗannan matakai ne na ƙarfafa bincike, ƙarfafa tsaro da ƙarfafa ganin cewa ainihin an yi hito na hito da matsalolin da ke da nasaba da harkar kwaya ya kai ga samun nasara da kuma samun bahasi makamancin wannan. Saboda haka gaskiya al'amari hukumar ainihin da ke da haƙƙi kan harkokin kwayoyi ita kanta ta samu umarni na musamman daga ofishin Attorney General na cewa za a yi aiki na ba sani ba sabo ire da waɗannan ɓaragurbi a ɗauki kowane irin mataki na ganin cewa su waɗanda suka kasance suna wannan mu'amala ta cutar da 'yan Najeriya, cutar da 'yan'uwansu 'yan Najeriya, an ɗauki mataki farara na maganinsu a cikin gida da kuma a waje. Sannan waɗanda suka cutar a ɗauki kowane irin mataki na ganin cewa an yi musu adalci ta hukuncin tsaro domin tabbatarwa a kan cewa ko suna da hannu ko ba su da. Amma dai abin da nake baka tabbaci mataki na babu sani babu sabo ya wajaba shugaban ƙasa ya umarni a kan shi, kuma irin wannan umarnin shi ne ya zama sanadi na bin bahasi a kan kes ɗin ita Zainab da kuma za a kuma ci gaba da bin bahasi a kan ɗaiɗaikun kesin da ke da nasaba don ganin da cewa waɗanda ba su aikata laifi ba an yi musu adalci, waɗanda kuma ke da laifi an ɗauki kowane irin mataki na ganin cewa an hukunta da su.
Ministan Shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami ke ƙarin haske kan sakin Zainab Aliyu da ƙasar Saudiya ta yi. To shi ma abokin aiki na Mahmud Lalo ya zanta da mahaifin mahaifin Zainab Malam Habibu Nuhu wanda ya tabbatar da sakin da aka yi yau ɗin nan ga cikakken hirar.
To alhamdulillahi dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wato ba zan iya fadar halin da nake cikin halin yanzu ba domin ya tace aka kama bisa wani zargi yau wata hudu kenan, amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai minti goma ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumar embassy na Najeriya.
To kaman waɗannan matakai aka bi wajen sakota?
Na farko dai tunda abin ya faru ni da kaina na fara kaiwa korafi inda aka fara wato ita filin jirgin sama na Malam Aminu Kano ya shigar da korafi na ofishin hukumar da take kula da sha da kuma hanyar shan miyagun ƙwayoyi wato NDLP. Daga nan su kuma suka yi rahoton su zuwa Abuja, daga Abuja aka sake rahoto sannan aka kama waɗanda aka kama har aka kai su kotu, kuma dukkan bayanan da aka nuna a kotu sun tabbata an yi domin ni a gabana waɗanda suka aikata wannan laifin na gansu kuma sun faɗa, kuma a wurin da suka yi magana duka akwai abubuwan da suka yi akan wannan abin da suka yi.
Da kika ce kayan magana da ta ɗazu-ɗazun nan kaman a wani irin hali ka ji yanayin magana ta?
Da muka fara dama dai muna magana kusan kullum muna ba ta ƙarfin gwiwa tana ba mu magana ƙarshe ma da ta yi shi ne take cewa ita mu take tausayi domin ta san halin da muka shiga ciki. Amma yau da muka yi magana a yanzu nan da muka yi magana da ita wato magana dai kawai ɗaya ce ta ce baba nake mata Zainab. Nace mata Allah ya mata albarka to da karshe dai duk maganganunmu da kuka suka kare.
To yanzu yaushe za ta dawo gida?
Tunda dai ta zo hannun hukumomin Najeriya na embassy su za su tuntuɓe mu kuma su gaya mana ranar da za ta taho gida.
To kamar wani irin hali kuka shiga da kai da iyalanka tunda wannan lamari ya faru?
Da farkon lamari da ya faru dama mun danganta shi cewa babu dan adam din da Allah ubangiji ba zai jaraba shi ba. To mun ɗauki wannan abu tamkar jarabawa duk ba mu ƙarfin gwiwa duk ranar da wani baƙin ciki ya taso ma. Sai mu tuna Allah ubangiji ya ce zai jarabci bawansa, sai mu tuna cewa jarabawa ce. Amma ba zan iya gaya ma irin halin da muka shiga ba domin ita ce karama a gidan amma ita ce malamar mu.
A 'yan Najeriya da dama wannan abu ya karaɗe shafukan sada zumunta dangane da neman ganin an sako ita Zainab. Kaman ya ka ji da ka ga yadda aka ɗaukaki abun haka?
Wallahi ko a jiya ni da iyalaina sai da muka yi wannan muka ce Allah mun gode ma domin ba mu taɓa ɗaukar cewa mun kai wannan matsayin da jama'a cikin ikon Allah za su nuna alhini da kuma tausayi a halin da muka shiga ba. Ina yi wa al'ummar Najeriya
godiya Allah ubangiji ya saka kowa da alheri duk wanda shi cikin wannan al'amari Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lafiya.
To mahaifin Zainab Aliyu kenan wacce kasar Saudiya ta sako bayan kama ta fusa kuskuren cewa mai safarar kwaya ce amma aka tabbatar cewa ba haka abin yake ba bayan shugaban Najeriya ya bada umarnin a sa hannu. Sunan mahaifin nata Malam Habibu Nuhu Kila. Sannan kuma yanzu zamu koma ga wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Adamawa na harin da ƴan Boko Haram suka kai har aka kashe mutane 26.
Kamar yadda mashaidun gani da ido suka tabbatar, wasu mayakan Boko Haram ne suka yi farmage a garin Kudakai da ke da tazarin kilomita 6 da Shekwata garin hukumar ta Madagali, inda ko aka samu asarar rayuka fiye da 20, ba ga wanda aka jikkata da yanzu ma aka gazzaya su zuwa asibiti.
Asarar rayuka kuma an yi? Mutane 26 suka kashe.
26 kuma ba gida ko ɗaya da yake a kauyen nan.
Shi ma dake ƙarin haske, ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin, wanda ma tsohon shugaban ƙaramin hukumar ta Madagali ne Abawa Maina Ularamu, yace yanzu haka suna ma cikin halin zaman daddare sakamakon irin hare-haren da ake kai mu cikin kwanakin nan daga mayakan na Boko Haram.
To wani hali kuke ciki a wannan wuraren yanzu?
Halin da ana ciki dai yanzu haka mutane ma suna gudowa, wai mutane ba su yi nisa ba suna gefen daji har yanzu ana faɗi da juna ana kan bizine da mutane kuma suna gudowa zuwa gargari.
Kawo yanzu rundunar 'yan sanan jihar Adama ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ko tabbatar da akwai lamarin da kuma irin matakin da aka ɗauka, inda ma ta buƙaci jama'a da suke ba su bayanai duk lokacin da ba su amince da wuri ko wasu ba.
Eh, so far dai kanzon komai ya koma ya lafa wani kauye da ake kira shi Guda Village a ƙarƙashin Madagali. Yan tsagera nan ne suka je wurin suka kona gidaje da kuma suka salwanta duk mutane, amma yanzu ana cigaba da patrol da kuma amaida tsoro wurin.
Wasu rahotanni na cewa an samu asarar rayuka ko fiye da mutane 20. Kamar me kira za ku jama'a ganin kan cewa wannan ba shi ne na farko ba wannan wuri?
Mutane suka mai da makasha fada su ci gaba da sa ido, kuma su ce maka mana da kwanayenin sirri, kuma wanda suka gani ko kuma mutane suka gaba su ga da su dinga kokari suna sanar da mu.
Kamar ma yadda alƙaluma ke nunawa, rayuka da dama ne fa suka salwanta sanadiyar rikicin na Boko Haram da aka shafe da shekaru 7 ana fama. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ala shikyauta kuma gaida Ibrahima, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Mustafa Nasir Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ba saurare, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasir Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji ƙarashin bayanin farfesan aikin noma akan yadda yake ganin sha'anin taɓarɓarewar tsaro zai shafi aikin noma a yankin arewacin Najeriya.
Wa'annan ƴan abin nan, wa'annan mutanen nan masu zuwa sace mutane da sauransu, manyan bindigogi ke gare su, babu yadda ɗan ƙato da gora ita da wa'annan mutane.
Sannan daga bisani mu garzaya can jihar Borno, inda a can ma za mu ji ƙarashin hirar Haruna Dauda da kuma shugaban ƙungiyar masulta na yankin Tafkin Chadi.
Ai, sakamakon harkan nan mu muku fitowa ma rasa mutane, domin Tafkin Chadi nan za ka ji an je an kashe mutane kaza.
Ai, saurare lafiya. To madalla, a makon jiya ne farfesan aikin noma a Najeriya kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya fara yin bayanin yadda yake ganin matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa za ta shafi harkar noma a yankin arewacin Najeriya idan dai har hukumomi ba su ɗauki matakin shawo kan lamarin tsaron ba. To a yau dai ga cigaban bayanin farfesan.
Ganin gaskiya an samu cigaba ƙwarai da gaske, in ba don wannan matsalan tsaro da ya shigo kwanan nan ba, kuma a most especially a North Central da kuma North West, to shi ya kawo cikas ga abin ga noma, har dai irin bara kamar mu a nan ƙasar Niger akwai local government kaman guda 1 zuwa 2 Shirora da Rafi can akwai wasu lunguna wanda yake akwai kasan noma kware da gaske amma saboda wannan matsalan tsaron kaga noma da ake wurin nan ya ragu kware da gaske amma inda aka yi to gaske an samu ci gaba ga fannin noma
don akwai wata shawara musamman ga manoman koko kawai dai bangaren gwamnati ne kiran
ai abinda baka iya ganewa ba Alhaji ba tsari shi alhakin gwamnati ne tsare rayukan mutane da duke su so duk yadda mutum ke son ya tsare kansa da dukiyarsa za ka kai ga ka saba doka za ka dauki doka a hannunka ne so aikin gwamnati ne ba da tsaro so duk yadda mutane ke kokarin su wal akwai wurare da dama inda mutane ke kokarin kansu a sa yan banga a sa yan kato da gora a sa waye da sauransu wannan duk da haka wayannan yan abin nan wayannan mutanen nan masu zuwa sace mutane da sauransu manyan bindigogi ke gare su babu yadda dan kato da gora ita da wayannan mutane in ba ko wanda ya tauri da yawa ana kashe su ai kana jin abin da ke faruwa sun je mutun na da gora wangana na da AK-47 ina zaka yi hada wannan abun gannan so har yanzu dai alhakin gwamnati ne ai kokari kyautar tsaron nan sannan kuma kaga yanzu nan kaga a jihar Zamfara kaga yanzu nan an koro wayannan masu neman ma'adanan nan na abun nan na gold a Zamfara to ina tabbatar maka za su shigo Niger to ya kamata gwamnatin Niger ta san da wannan a kyautar tsaro saboda in suka zo nan Niger suke ba zama su san wayannan masu ta'addancin nan annan cikin makaranta nan cikin college education annan ina tabbatar maka suna nan zube ba da dadewa ba yan sanda suka yi aran gama da su suna da mukaman su kware da gaske so dole gwamnatin Niger ta dan dibi wannan abin da idan rama a zo a ga yadda za a tsare wannan saboda yadda suka taso Zamfara in ba hankali ba Niger za su faɗo
to yanzu mun bari mu leka can jihar Borno domin jin karashin bayanin Alhaji Abubakar Gamandi shugaban kungiyar masulta na jihar Borno akan halin da suka shiga a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram.
Mun fi kowa samun matsaloli a jihar Borno. In kallon sahun manoma har yanzu a filin kasa akwai inda suke a zuba ruwan sama su yi. Haka makiyaya ma akwai inda suke zuwa su kiwo. Yan kasuwa kan kasuwar matanan sai dai mu ne muka fi domin tafkin cadin kaco karan kamshi. Haka muka fita muka bar komai da komai mu muka zo nan muka zauna. Matsalolin da muke fuskanta shine har yanzu tunda muka bar wannan amude masu kifi bamu samu wata kula ba daga gwamnati ta musamman ko ta bamu bashi ko makamancin wani abu dai wanda zai dan motsar da mu ko a koya mana kiwon kifi a bamu wani jari ko wani abu sauran su har yanzu tunda muka taso nan ni dai iya sani na ban san ai mana wannan ba. To saboda haka gaskiya sai kamar mun fi kowa fuskantan kalubale da yake samuwar mu.
Kamar abin da ya danganci tsarofa ga su mambobinka ko wanda wani Abdullahi ya shafa hakan nan kuka rasa kuka rasa su sakamakon wannan harka naku
ai sakamakon harkan nan namu mu kuma kowa ma rasa mutane domin tafkin cadin nan zaka ji an je an kashe mutane kaza an kwashi yaran mu in kallon safa doro ma sai da kawo hari din nan na farko doro ba gabin daren ina ganin an sace mana ma yara sama da 200 wanda har yanzu babu labarin su a wancan lokutan wanda yake wannan duka rikicin ne ya shafe su banda wanda suke tsakanin malafateri zuwa baga a hanya din nan a harbe su wasu a yanka matsalolin da muka samu gaskiya ba kadan bane wanda in ba ka zauna kai lissafin ba za ka iya fadin shi kai tsaye ba amma gaskiya mun samu rasa mutanen mu sosai da sosai a wannan iftilain da aka samu.
Kamar mambobin ku da suke wannan sana'a za su iya kai nawa ne a takaice?
Idan a can baya mambobin mu za su kai kamar sama da 300 masu sana'a tsakanin masu harkan kifi ya kace harkan kifin ne ya shafi komai da komai a yankin tafkin cadi din nan to amma a yanzu ba su wuce irin 25,000 ko kuma 23 domin sakamakon kowa ya ruwa tsaye kowa tafi wurare da dama haka an zo kuma duka masu dan shiga kan abada a yanke din a yanke mana din wasu yadda sun tsorata sun bar wurin da sauransu yanzu gaskiya ba zai yiwu mu wuce irin 25 ba dai a yanzu haka dai wanda suke nan a ƙasa domin in ka kula tafkin cadi ya hada dukkan Najeriya gaba ɗaya ne kowa da kowa yana zuwa ya yi kamun kifi tun daga jihar Kebbi har ka zo nan Borno har ka shiga su Benue Adamawa har ka shiga cankin irin su Lagos akwai masu fishermen nasu da sauransu sukan zo nan mu hada su muna kama kifi a wancan lokacin yawancin mu in kai lissafi ma dan ina tunanin kamar Samson da aka yi na shekarun da suka wuce na manta shekaran amma akwai rubuce ina ganin sun nuna cewa idan ka ci jihar Lagos ko Kwara State ba wanda yake kai mu yawan fishermen da muna da fishermen kusan miliyan ɗaya abin da suka lissafa a wancan lokacin ina ganin akwai a takarda wanda ke ina ganin a rubuce ma to amma yan sanadiyar fitintun da sauransu duka gaskiya wanda suke na kasa din ba su wuce irin 25,000 haka yanzu
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da Haruna Dauda da ya bada gudunmuwa a shirin, da ma Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga. Yace wanke Zainab Aliyu daga zargin safarar miyagun ƙwayoyi a ban Hamdala ne. Da fatan wannan al'amari zai zama izina ga 'yan Najeriya masu tafiye-tafiye zuwa wasu ƙasashen waje. Wasiƙa ta gaba kuma ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke faruwa a jihar Zamfara da Kaduna da ma sauran sassan Najeriya. Amen. Sako daga Isa Hundila Faki da Gali Siraja Faki. Shi kuma Muhammad mai kayan miya Oji Cortes Gombe cewa yayi. Muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara tsaurara matakan tsaro a ƙananan hukumomin da ke jihar Zamfara. Ganin yadda ake ci gaba da kai hare-haren 'yan bindiga a jihar. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Yace Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna yi wa shugaban kasar mu na Najeriya Muhammadu Buhari fatan alkhairi game da ziyarar kwanaki 10 don yin hutu da ya kai kasar Burtaniya. Muna addu'ar Allah ya sa ya gama hutu lafiya, Allah kuma ya maido mana da shi Najeriya cikin koshin lafiya. Amen. Sai kuma wasiƙa mai cewa ya kamata a gurfanar tare da hukunta duk wanda aka same shi da cin zarafin mata da ƙananan yara a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno, domin wannan abin Allah wadai ne. Sako daga Husaini Abba Dambam jihar Bauchi. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace ficewar 'yan siyasar Niger daga wannan jam'iyyar zuwa wata sai a yi taka tsantsan, kada garin neman ƙiba a samu rama.
Wannan kenan, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya. Amman fa a taƙaice.
To Ibrahim ga labaran a taƙaice. A jiya Litinin ne ƙungiyar IS ta fito da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar Albagadadi, inda yake gabatar da jawabin ƙarfafawa magoya bayansa gwiwar su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka musu na ƙwace musu daularsu ta ƙasashen Iraki da Siriya. Akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar ƙasar Burkina Faso da ke Afirka ta yamma sai daɗa ƙaruwa yake a kwanakin nan. A cikin watan nan na Afrilu kaɗai, mutane sama da 65 aƙalla aka hallaka a wani ƙazamin tashin hankalin ƙabilanci da ya ɓarke, wanda aka ce 'yan kishin Islama ne suka kitsa shi a yankinsu na Sahel. Sarkin Japan Akihito ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya miƙa wa babban ɗansa, yayin da yake jawabinsa na ƙarshe daga fadarsa ta birnin Tokyo yau Talata.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da wacce ta haɗa mana sautin Sayyida Hamdun, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kala Musiri Garba ke cewa sai kuma can da dare, lokacin da za a ji wani rahoto kan yawan faɗi a gidajen yarin Maiduguri. Sannan kuma za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan shin ana ɗaukar isassun matakan yaƙi da sana'ar nan ta sace mutane a Najeriya kuwa. Wassalam.